Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da iska, kuma Ubangiji ta'ala ya halatta ya rantse da kowane irin abu wanda ya ga dama ya rantse da shi, saboda babu wani abu da ya kai Ubangiji ta'ala girma. Amma kai bai halatta ka rantse da wani abu ba in ba da Allah ba subhanahu wa ta'ala, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man kana harifan falyahlif billahi aw liyasmut. Duk wanda zai rantse ya rantse da Allah ko kuma ya shiru, wato ka yi maganar ka kawai ba tare da ka rantse ba. Idan za ka rantse kuma to ka rantse da Allah, da sunayensa ko da siffofinsa. Idan ka kuskura ka rantse da wani abu ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba, ka yi wa Allah shirka. Kamar yadda manzo Allah ta yake cewa, man halafa bi ghairi Allahi faqad ashrak aw kafara. Duk wanda ya rantse ba da Allah ba, ya yi wa Allah shirka ko kuma ya kafuta. So da haka ba ka da wani abu rantsuwa sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A da can zamanin jahiliya ana rantsewa da iyaye, ana rantsewa da ɗakin Kaaba da sauransu. Kuma sun ce da yanzu ya ce kar ku rantse da iyayenku, ku rantse da Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinku. Amma rantsuwa da iyaye ko da wani abu daban, wannan shirka ne. Sai dai idan Kaaba ne ka ce wa rabbil Kaaba, na rantse da mahaliccin Kaaba ko Ubangijin ɗakin Kaaba. Amma ba za ka ce ka rantse da Kaaba. Wannan abubuwa ne na jahiliya wanda aka yi su kafin zuwa musulunci, kamar yadda Zuhair bin Abi Sulma yake cewa, wa qasamtu bil bayti alladhi taqa hawlahu rijalun banawhu min quraish wa tuhumi. Yana cewa ya rantse da ɗakin Kaaba wanda ake mutane suke kewaye shi, wanda Qurayshawa da Turhum suka gina shi. To wannan musulunci bai yadda da wannan ba. In ka rantse da wani abu ba Allah ba, to ka yi shirka. Amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yakan rantse da komai, babu wani abun da baya rantsuwa da shi. Amma in ya rantse da abu, yana nuna maka muhimmancin wannan abu, ko yana nuna maka amfanin wannan abun a cikin wato ainihin al'umma. Sai yasa ya rantse da zamani irin su wallaili idza yagsha, wannan hari idza tajalla, irin su wadduha da sauransu. Ya rantse da yini, ya rantse da dare, ya rantse da hantsi, ya rantse da ‘ya’yan itatuwa ma ce wattini wazzaitun, ya rantse da tin, wani ɗan itace ne mai daɗi, muna ce masa ɓaure, ba lallai zama ɓaure irin namu ba, da kuma ainihin zaitun. Itace ne mai muhimmanci wanda mansa yana magani kuma yana amfani, kuma abinci ne. Sannan ya rantse da rana, ya rantse da wata, da dukkan abubuwan da Ubangiji ta'ala ya rantse da su, wanda yake nuna maka muhimmancin wannan abu. Kuma ya rantse da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yake da amruka innahum da fi sakratihim yahmu. So da haka da amruka, Allah yana rantsuwa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda muhimmancin wato ainihin rayuwar tasa. Amma kai da ni da shi bai halatta mu rantse da wannan gudun ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba. To sai Allah ta'ala ana ce, wa zariyati, na rantse da masu sheƙewa, zarwar sheƙewa. A nan iska ake nufi, haka sabon manzalar su suka fassa, ma'ana ar-riyahu zariyati, wato na rantse da iska. Wannan wawun ƙasari shi yasa ya masa kasra, ya masa jarra. Na rantse da iska mai sheƙe turɓaya da yashi sheƙewa. Wato idan ka je Sahara, za ka ga iska tana tashi, tana ta ɗiban yashi, tana ta ɗiban ƙasa, ta ƙaurar da shi daga nan zuwa nan. Idan za ka samu nan da ɗan kamar kwari-kwari, wata ran kwari ka samu yana da tudu, saboda iska ta zo ta ɗebo wani ƙasar, ta zo ta sa a wannan waje. To Allah ta'ala shi ne mai yin mani. Sai Allah ta'ala ya rantse da wannan. Haka nan idan hadiri ya tsauro, iska ita ne wanda take wato koran hadiri, koran gajimare, ya kai shi inda ake son ruwan ya zuba. Idan ruwan ma yana zubowa, sai a dinga samun iska, saboda ya watsa ruwan duk inda ake buƙatar ruwan ya fara, abin nan ya sauka. Sai ta fal hamilati wiqra, Allah ta'ala ce, na rantse da masu ɗaukar nauyi su ne jiragen ruwa. Na rantse da jiragen ruwa wanda suke ɗaukar kayayyaki masu nauyi, su ɗau mutane kuma tare da wato ainihin afwan falhamilati biqira nan ana nufin gajimare masu daukar ruwa wajjariyati shine jiragen roba mazaukansu falhamilati Allah yana rantsuwa da gajimare wikiran wanda suke tsauke da nauyi na ruwa wato su ne waɗannan hadiri da muke gani wanda idan da za ka hau jirgi to kamar hayaki ne hadiri kana keta shi ka wuce shi shi yasa idan ana ruwan sama jirgin yana sama to bai san ana ruwa ba domin ruwa yana tsakanin sama da ƙasa ne to haka nan gajimare shi ma yana tsakanin sama da ƙasa saboda haka a kusa-kusa nan gajimare suke shi yasa jirgin sama yana iya wuce su shikenan sai ya zama ana ruwa a ƙasa ko kuna sama kuna tafiya har a ce to ai yanzu ba za ku iya sauka a iyakun na gari kaza ba don ana ruwa amma kuma ba a can sama kuma babu ruwa to gajimare ne Allah ta'ala yake halitta sai ya kunsa musu wannan ruwa sai a fasa gajimaren sai gajimare ya yi ruwa wannan iko ne na Ubangiji subhanahu wataala shi ne Allah yake rantsuwa da gajimare su gajimaren kamar ko kuma ruwan sama kamar yadda Ibnu Qayyim ya yi bayani yana faruwa ne ta hanyoyi guda uku ko dai Ubangiji subhanahu wataala ya halicci gajimare a sama shi ne kamar a ce hadiri cikin wannan gajimaren sai su fashe sai ya zama ruwa sai kawai ruwa dinga sauka shi yasa an gama ruwa ya kaje bi gajimaren karisa ko kuma wani tururi ya taso daga kogi ko duwatsu za a gan shi kamar hayaƙi ne yana tashi a garuruwan da ake da irin wannan can sama kuma sai kaga ya zama hadiri ya zama gajimare sai kuma kaga ruwan sama yana saukowa Allah subhanahu wataala shi ya ga dama ya tada wannan tururin ya tafi sama kuma ya zama wato ainihin gajimare to da haka yana iya tasowa daga kogi shi gajimare kuma sannan ya fashe zama ruwa sannan kuma Ubangiji subhanahu wataala yakan iya halittar gajimaren ko a bisa yakan iya halittar ruwan ba tare da gajimare ba babu hadiri ba komai sai ka ji shaƙar ruwa yana zubowa duka wannan iko ne na Ubangiji subhanahu wataala zai nuna mana cewa shi mai iko ne akan komai ko da gajimare ko babu ko da hadiri ko babu Allah yana iya yin ruwa sai halicci ruwan a tsakanin sama da ƙasa kawai sai ruwan ya dinga zubowa kawai sai ka ga ana ta ruwa amma kana iya wuce ruwan kuma in kai sama babu ruwa amma ƙasa da inda kake kuma akwai ruwa to kaga wannan iko ne na Ubangiji ta'ala mutum a hankalce idan ya ga ruwa yana saukowa daga sama zai tamanin wani kogi ne a can sama ginanniya sai ake zubo da ruwan daga wancan kogin yana yabyabyau ana tace shi to ba haka bane kawai a nan sararin samaniya Allah yake halittar ruwa kuma ka ga yana ta zuba da sai ayi awa guda ko ayi awa biyu ko a kwana ma ruwan yana zubowa kuma ina za ka tashi a jirgin sama kana iya wuce wannan ruwan ko in kana sama kai babu ruwan a tare da kai daga ƙasan jirgin ne ruwan yake tafowa raga wannan iko ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba wani gujubi ba ne ba wani abu ba ne a sama wanda ruwa yake ainihin ɓuɓɓugowa daga gare shi to amma shi wannan ruwan gajimare yana tace shi ya mai da shi kaɗan-kaɗan ya dinga zubowa ba tare da yana zubowa da yawa ba shi yasa wani daga cikin magabata ya ce as-sahabu ghirbalul ma'i wa laula as-sahabatu la afsada al-mataru ma waqa'a alayhi wato shi gajimare shine yake tace ruwa ba don gajimare ba da ruwan zai dinga zuba ne kamar da bakin ƙurya kamar ka buɗe famfo kamar yadda abin nan Hausa suke cewa ruwa kamar da bakin ƙurya to inda zuba yake sha kamar da bakin ƙurya babu wata rariya da take rarraba shi daga sama to da duk abin da ruwan ya sauka a kai zai lalata shi to da kan ya sauka a kan gida-gida zai rushe in mota ne ruwan zai tafi da motar zai lalata ta in mutum ne ma ruwan zai kage shi a kan hanya kuma ruwan ya ɗebe shi ya tafi da shi to amma sai Allah ya sanya wani abu kamar rariya wanda yake tace ruwan sai kaga ruwan yana tigowa tip yana tafiya da kaɗan kaɗan to Allah yana da rantsuwa da wannan halittar tasa saboda girmanta da kuma wato ainihin mahimmancinta su ne gajimare da suke ɗauke da wannan ruwan falhamilati masu ɗaukan wikiran nauyi wato ana nufin gajimare masu ɗauke da nauyin ruwa Allah yana rantsuwa da su sai kuma faljariyati yusra da kuma masu gudana yusuran a cikin sauki su ne jiragen ƙasa, abin da jiragen ruwa. Wato jiragen ruwa su kuma Allah ta'ala ya hore su su ɗauki mutane kuma su ɗauki kaya a kan ruwa. Da za a ce ga kogi nan ka zo, kana son za ka haye kuma babu jirgin ruwa, to ko da ka iya ruwa in dai kogin mai yawa ne ba za ka iya haurawa ba. Don ko ka fara iyo in ka fara yi za ka gaji, ƙarshenta za ka nufe. Ko kuma in ka je can gaba wani toro ko ruwa, shi kenan sai ya nitsar da kai a cikin ruwa. To ballantana idan ba ka iya ruwa ba. To kuma da za a ɗauke ka a jefa ka a cikin kogin za ka nitse. Ballantana mutum goma ko mutum hamsin ko mutum ɗari. Amma da za a ɗauki mutum ɗari a sa su a jirgin ruwa, sai jirgin ruwan ka ga ya kama tafiya a saman ruwa a cikin sauƙi yana tafiya. Ba za su nitse ba, jirgin ruwan ba zai nitse ba. Shi kansa jirgin ruwan mai nauyi ne. Sannan kuma ga mutanen su ma masu nauyi. Amma da aka jirgi ya kan iya watanni yana tafiya a saman ruwa. Kaga babu mai sa su su yi wannan tafiyar sai Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kuma da za ka tsaura wata dila ko wani buhun shinkafanka, sai ka zo bakin kogi sai ka jefa buhun shinkafan a kan kogi, to da nitsewa zai yi. Amma in ka sa shi a kan jirgin ruwa a kan kwale-kwale, kaga ai ga nauyin kwale-kwalen kuma ga nauyin wannan buhun shinkafan, sai kaga kawai jirgi yana tafiya da shi zai kai makashi inda ake so a je a saukar da shi. Wannan iko ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Allah ya rantse da jirgin ruwa da yake tafiya a cikin sauƙi a kogi tare da mutane da kaya, zai iya nuna mana muhimmancin wato ainihin shi wannan jirgi ɗin. To haka nan kuma yanzu za ka ɗauki jirgin sama kuma, wanda ya fi ma jirgin ruwa abin mamaki. Don jirgin sama ka za ka ce ruwa ne to kare shi kun, jirgin ƙasa abin nan jirgin ruwa. To shi jirgin sama iska ne kawai take da shi. Iska zai tashi sama da mutane da kaya, kuma ya dinga tafiya ya yi awa goma sha ina tafiya, sannan kuma zai sauka da su. Amma da mutum ne za ka ɗauke shi ka wurga shi sama, to faɗuwa zai yi. Iskan ba za ta tafi da shi ba. Haka nan ina za ka ɗauki kaya dila guda ka wurga sama, faɗuwa za ta yi. Ko cokali ka wurga sama zai faɗo. Kuma akwai iskan ba babu ba. Amma an sa shi a jirgin ruwa aka sa mutane aka sa kaya, kawai jirgin sama kai sai ka ga ya tashi kuma da mutane da kaya kuma ba zai faɗo ba. Kuma iska ne take rike da shi. Sai an ga daman saukanka kuma a wasu 'yan dabaru-dabaru yadda iskan zai zama ba za ta riƙe shi gaba ɗaya ba, sai dinga ƙasa-ƙasa, ya dinga ƙasa-ƙasa. An ɗan naɗe ɗan fuka-fukansa, shi ke nan haka-haka kuma har ya sauka a ƙasa ya kama gangarawa. To duka wannan iko ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, wanda dama da ya halicci abubuwan hawa ya ce wa ya faluku ma la ta'lamun, yana halittan zai halicci kuma abin da ba ku sani ba, ko yana halittan abin da ba ku sani ba. Ubangiji ta'ala yana rantsewa da jiragen ruwa wanda suke tafiya a sama yusuran a cikin sauƙi ba tare da wahala ba, kuma tare da ɗaukan mutane da kayayyakinsu. Sai ce falmuqassimati amra, Allah ta'ala ce ina rantsuwa da masu rarraba al'amarin Ubangiji, wato mala'iku masu raba ruwan sama, masu raba arziki. Al-muqassimat anan ana nufin mala'iku, al-mala'ika wanda suke raba wato ainihin ruwan sama da arziki daga sama. Wato shi ruwan saman Allah ta'ala ya wakilta wani mala'ika, ana ce masa Mika'ilu, shi yake kula da saukar ruwan. Amma yana akwai wasu mala'ikun kuma da suke taimaka masa, yasa aka yi masa jami'a aka ce falmuqassimati amra, wato amra din ana nufin ruwan sama da arziki. Shi wannan mala'ikan shi ke kula da ruwan sama, shi ke kula da tsirrai. So da haka idan hadiri ya ɗauro, to shi mala'ika Mika'ilu zai tambayi Ubangiji ta'ala, to wannan ruwan a ina ake son ya sauka? Sai a ce a garin Jimeta. Shike nan mutane yau da suna kallo sai hadiri kawai sai tafi Jimeta sai je zuwa ruwa. So da haka mala'ika Mika'ilu sai kora shi zuwa ga Jimeta. Wataƙila kuma hadirin a Jimeta ya tsoro, sai a ce a Yola za a yi ruwan, sai a koro hadirin daga Jimeta sai ta koro, ko kuma daga Yolan ya tafi ma Kano ya je ya zuzo ruwan. Ku kuna ta ganin hadiri sai zo ya wuce ku, ga jimare suna ta wucewa, to suna zuwa inda za su zuzo ruwan ne da umarnin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kuma waɗannan mala'ikun su suke kora wannan ga jimare da hadiri ɗin. Shi ya sa aka ce tsawa da ake ji shi ne ar-ra'du. Malamai tafsiri suka ce sunan mala'ika ne, yana dakawa hadirin tsawa ne. Ko shi yasa idan ana ruwa sai ka ji tsawa, to ko dai ruwan ya karu ko kuma ya ragu ko ma ya dauke gaba daya. To kaga tsawon umurni ne ake bawa hajiri ko ruwan cewa ga jimaren ne ya saki ruwan nan sosai ba ya sakewa yadda ya dace sai a daka masa za sai ka ji sha ko kuma ruwan ya yi yawa sai a daka masa za sai ya rage sai ka ji ruwan ya ragu ko kuma ruwan ya isa haka sai a daka masa tsawa sai ka ji ruwa ya dauke. Dukka kula da wannan in dai ka ji tsawa a hajiri sai yan uku ne ko ruwa ya karu ko ya ragu ko ya dauke gaba daya. To kaga ne suka ce wannan walƙiyan da muke gani nan wannan aiki din na kula da abin da ya shafi ruwan sama da kuma abin da ya shafi wato ainihin tsirrai ƙasa ta fi tsirrai da ciwo. To kaga shi ne kuma asalin arziki na mutane. To wanda yake wannan shugaban wannan shi ne mala’ika Mika’ilu, kowane mala’ika da irin aikin da aka ba shi. Shi Mika’ilu kula da ruwan sama da tsirrai, mala’ika Jibrilu kuma kula da wahayi, ya karɓo wahayi daga wajen Allah ta’ala ya kawo annabawa. Akwai mala’ika abin nan Isra’ilu shi kuma mai busan ƙaho. Yanzu haka ƙahon yana bakinsa yana jiran a ba shi izini sai ya busa sai duniya ta tashi. Sannan akwai mala’ika Maliku mai tsaron wuta, yana tsaron wutan jahannama shi. Tare da shi akwai Zafaniyawa wanda suke kula da wutan suke azabtar da ‘yan wutan abin nan ‘yan wutan jahannama wanda suke musu tambayoyi idan sun zo za a shigar da su su ce a lami a cikin nazir ƙalu bala ƙad ja'ana nazirun fakazzabna wa qulna ma nazzalnahu min shay'in. To da haka ya ce sai aka ɗauka ta wutar jahannama mai wazi bai san uku ba ne ba tura muku manzo wacce an tura mana sai muka karyata shi muka ce kai Allah bai saukar da komai ba. Yanzu su ne suke irin wannan ga su suke dukan ‘yan wuta da guduma na ƙarfi da guduma. To wannan aikin su kenan su kuma. Sannan akwai Ridwanu mai tsaron aljanna shi ma da wanda suke taimaka masa shi gadin aljanna yake. Sannan akwai irin malakul mauti wato mala’ikan mutuwa wanda yake karɓar rayuka shi ma akwai mala’iku da suke taimaka masa in ya fidda ran ya miƙa musu su tafi da shi sama ko su yi ƙasa da shi. To da haka shi ma aikinsa karɓar rayuka ne. Ya zo a hadisin da bai inganta ba sunansa Azra'ilu amma dai ya shahara kam sunan mala’ikan mutuwa Azra'ilu amma hadisin bai inganta ba shi yasa kawai Qur'ani da ya ce ku je tawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum shi kenan kawai sunansa malakul mauti mala’ikan mutuwa kawai. To kowane mala’ika da irin wato aikin da yake yi. Malamai suka ce Ubangiji ta’ala ya rantse da waɗannan abubuwa ne domin ɗaukakansu saboda darajansu da kuma in muka lura da su akwai abubuwa na ban mamaki da suke nuna ikon Allah subhanahu wa ta’ala da gwani takansa wato Allah gwani ne a halittansa sannan kuma mai iko ne akan komai shi yasa ya kore waɗannan abubuwa su iska su hadiri su jiragen ruwa da mala’iku wanda suke sarrafa wato waɗannan abubuwa na halitta wanda dukkaninsu kuma akwai amfani ga ɗan adam a cikinsu. Allah ta'ala da ya rantse sai ce inna ma tu'aduna la sadiqun lalle abinda aka yi muku alƙawarin nan gaskiya ne. Ubangiji ta'ala ko bai rantse ba za a gaskanta shi amma saboda akwai kafirai masu taurin kai wanda da sun ji inkari suke yi duk abinda aka faɗa suna musu to shine Allah ta'ala sai yake rantsuwa da waɗannan abubuwan sai yake tabbas abinda aka muku alƙawari na sakamako in kun yi kyakkyawan aiki da azaba idan kun yi munanan ayyuka da tashin alkiyama da hisabi da duk abin da zai biyo bayan mutuwa tattara jama'a da tada jama'a daga cikin kaburbura lalle tabbas wannan al'amarin gaskiya ne babu ƙarya a ciki. Ubangiji ta'ala yana tabbatar muku cewa wannan abubuwan za su faru inna ma tu'aduna la sadiqun ne gaskanta ne ma'ana tabbas ne zai faru wata ran za a yi babu duniyar nan kamar yadda mutum ya tabbatar da zai mutu to haka kuma tabbas ne za a tashe shi ranar kiyama babu shakka a ciki. A cikin suratu Saba Allah ta'ala ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun ba mu aiko ka ba sai don ka zama manzo kana mai gargaɗi ga dukkan wanda ya iya imani da wutar jahannama kana mai albishir ga dukkan wanda ya imani da aljanna sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba ne abinda suke cewa wa yaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin su abinda kafirai suke faɗa. To wannan alƙawari na sakamakon da ake faɗa aljanna da wuta da tashin kiyama yaushe zai faru inda gaske ne ya zo mana Kamala talatai ba su amsa ce kullukum mi'adu yawmin la tastakhiruna sa'atan wa la tastaqdimun. Kuna da wata rana ta musamman ne ana jiran wannan ranan. Ba za a jinkirta ta ba ko awa ɗaya ko minti ɗaya in ta zo. Sannan ko ba za a kawo ta kafin lokacin ta ba ko da minti ɗaya. To saboda haka inkari da suke na tashiyar kiyama shi yasa Allah ta'ala yake rantsewa kamar yadda Ubangiji ta ce cewa za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yaseer. Ubangiji ta'ala yake kafirai sun riya ba za a yi tashin kiyama ba. Allah ta'ala yake sabiya musu za a yi tashin kiyama. Sannan tabbas za a tashe su kuma za a ba su labarin abin da suka aikata kuma wannan abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan sai Allah ta'ala ce wa inna ad-dina lawaqi'un, lalle tabbas sakamako mai faruwa ne. Ad-din ana nufin al-jaza'u wal hisab, hisabi da sakayya na aikin da kai, in mai kyau sakayyan mai kyau, in mummuna zuwa mummuna sakamako tabbas zai faru ba maka ba. Shine ma'anar wa inna ad-dina lawaqi'un, don akwai wanda ke ganin babu wani hisabi, babu wani auna ayyuka, babu wani sakayya da za a yi, akwai sakayya. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Wanda ya aiki ko da yake kwayan zarra ne na alkhairi zai gani, wanda ya aiki ko na ko da yake kwayan zarra ne na sharri to zai ga mummunan wato ainihin sakamako. Saboda haka sakamakon yana nan yana zuwa. Duk wanda ya inkarin sa kuma to fa lokacin zai mamaye shi, lokaci zai mamaye shi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne mamallakin ranar sakamako, maliki yawmiddin, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin. Wato Allah shi ne mamallakin ranar sakayya, ranar da za a yi wato ainihin hisabi, kowa a saka masa. Wannan ranar tana nan tana zuwa a cikin suratul rahman. Ubangiji ta'ala ce falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nanu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Falawla
suratul waqi'ah,
suratul waqi'ah, falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Saboda haka Ubangiji ta'ala yace me yasa ne idan rai ya kai makogoro kuna kallo ba ku isa ku dawo da wannan ran ba? Me yasa lokacin da dan uwanka yake gargara zai rasu kana kallonsa rai na fita ana kokarin fiddarin har ran ya zo makogoro babu abin da kai ya kana ji kana gani har ya tafi sai dai kai kuka kawai kai mai kukan ne. Kuma Ubangiji ta ce mala'ikunmu suna tare da shi wannan mai rasuwan suna fidda ransa amma ba ku gani, ba za ku ga mala'ikan ba. To sai Allah ta ce tarji'una ha in kuntum sadiqin, to ku dawo da ran man inda ka kuke yi in kun ce ku ba abin yi wa sakamako ba. Walau la in kuntum ghayra madini, in kun ce ba za a saka muku ba, ba wani sakayya ranar kiyama, ba hisabi, to za Allah ku dawo da ran dan uwan ku ya zo rasuwa. Su ce kun fasa mutuwa ko? Kun ce kun fasa shi kenan. Amma ne ba ku isa ku fasa ba. In mala'ika zo ɗaukar rai zai ɗauka ba yadda kuka iya, da ku tabbatar da kuma za a tashe shi a masa hisabi kuma a masa sakayya gurgudun ayyukansa. Babu wanda ya sai ya hana wani ya ɗaure wani. Ba kamar yadda yan bidiya suke cewa wani wani zai mana wata karama sa ya ce ya fasa mutuwa. Wai da zai mutu ne amma yanzu ya fasa ma to ba zai mutu ba. Sai ya ga mala'ikan cewa na fasa mutuwa koma. Mala'ika ya koma wane mutum sai dai kwanan ka bai kare to ina ka ga mala'ikan ma da za ka iya magana da shi ma. Wannan ai annabawan Allah su ne waɗanda ake ba su zaɓi a lokacin da ake ɗaukar rayukansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ba shi zaɓi mala'ikan mutuwa yake masa kana son a ɗauki ranka a yanzu ka je ka tadda abinda Allah ya tada maka nan in wani ko a kyale ka zuwa tashin kiyama. Allah ne ya aiko shi ya gaya masa. Manzon Allah ya ce ina zaɓi abinda Allah ya tada da mini, mana a ɗauki raina. Sai zai gaya sahabbansa ya ce abdun khuyira baina ad-dunya wa baina ma inda Allah fassara ma inda Allah. Bawa ne aka ba wani bawa aka ba shi zaɓi ko ya zaɓi duniya ko lahira, ya je tadda ni'imomin da Allah ya tada masa sai ya zaɓi lahira, ya zaɓi a ɗauki ransa. Su sabai da yawa sun ɗauka labarin wani mutum ake bayarwa sai na baka sai fashe da kuka sai kama kuka so daga cikin matasan su abai suka ce a karu ba dattijan nan ana labari wani mutum da bashi kuma yana kuka sai daga ba suka gane a sai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka ba wa wannan zai annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar yadda hadisi ya tabbata Bukhari mala'ikan mutuwa ya zo yace masa zai dauki ranka sai wanke mala'ikan mutuwan da mari har san da idon sa ya gangaro kan kumatunsa saboda ba a son mutuwa shikenan mala'ikan mutuwa ya je wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya Ubangiji bawanka ya mare ni bawanka baya son mutuwa ya mare ni ga abin da ya faru da ni Allah ya mayar masa idonsa a inda yake ya ce to ka je ka samu bawan nan nawa ka ce masa idan yana so ana iya kyale shi ya je ya sa hannunsa ya taɓa abin nan gashin ya taɓa saniya duk inda hannunsa ya taɓa a gashin saniya kowane gashin ya za a ƙara masa shekara ɗari ya ci gaba da rayuwa sannan Musa ya tambayi mala'ikan mutuwa ya ce to idan kuma shekaru ɗari ɗari nan duka suka ƙare fa ya za a yi ya ce sai mu ɗauki ranka sai ya ce to ka ɗauka yanzu kawai za su ƙare ɗari wani iska alfan sun ma alfaini ba da hawa na buta biyu mai tasiru ya faru ko shekara dubu nawa kai dole wata ran za ka rasu kullu nafsin za'iqatul maut saboda haka kullu min unsa wa in qala salamatuhu yawman ala alatin hadaba'a mahmudu duk wani wanda mace ta haifa ko da rayuwarsa ta yi tsawo ta ran za a dauke shi akan makara sai ka ji ana wucewa da shi wani ma za a yi tafira ya tsufa har ya zama bai da amfani ma ya tsufa ya yi expire kwakwalwa babu ƙarfi babu yana jefa ana ta wahala kawai ana ta jiran mutuwa da sai ka ji ya shekara ashirin wani haka amma wata ran ko sai ka ji kawai ya rasu gashi nan an zo an ɗauke shi a makara ana wucewa da shi to kaga ba wanda bai zai mutu ba so da haka mutuwa baka isa ka mai da ita in ta zo an fara zare ranka ka ce ka fasa mutuwa wannan ba gaskiya wannan to shine Ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa inna ad-dina lawaqi lalle sakamako mai afkuwa ne ma'ana hisabi yana nan yana tafi kar kai shakka a cikinsa sai Allah ta'ala ya ce
والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون
Ubangiji subhanahu wataala yace was-sama'i na rantsa da sama zatil hubub mabocir hanyoyi wato kamar yadda ake samun hanyoyi a cikin yashi to haka sama ita ma tana da hanyoyi sannan wannan hanyoyin ko suka ce ado ne ga ita sama din ado ne so da haka yana ƙara mata kurjini yana ƙara mata wato ainihin kyau shine ma'anan was-sama'i zatil hubub Allah ya sake rantsuwa ne yace ina rantsuwa da sama zatil hubub mabocir hanyoyi jam'u hadisa shine hanya to da za ka shiga sahara wuraren da yashi ne zalla wuraren da ba a iska ne kawai take filfilawa a wuri to za ka ga akwai hanyoyi kamar kunya-kunya haka na abin da za ka gani ko kamar tsoro ƙonruwa ko kunya-kunya ka na gona za ka ga yadda nan hanya nan ya yi tudu nan ya yi tangare sai ka ga hanyoyi iska ne kawai take buɗe hanyoyi to yadda za ka kalli wannan saharar da za ka burge ka za ka ga ta ƙayatar da kai za ka ga cewa abu ne mai kyan gani to haka sama take akwai waɗannan hanyoyi a cikin sammai inda za a nuna maka to Allah ta'ala yana rantsuwa da ita sama ɗin mai irin waɗannan hanyoyi wanda suke ƙarawa wato ainihin sama kyau sai Allah ta'ala ce innakum da fi qawlin mukhtalif innakum tabbas ku kafurai da fi qawlin kuna cikin magana mukhtalif mai saɓawa wato kun yi inkarin manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kuka rasa ma wani sharri za ku yaba masa wasu su ce ma ukaci ne karku yadda da magana sai yana da sabbin kai wasu su ce mawaƙi ne wasu su ce boka ne wasu ce matsafi ne kaga innakum lafi qawlin mukhtalif kenan a dangane da Al-Qur'ani kuma kamar yadda suka fassara Qur'ani yake nufi. Wasu su ce Qur'anin bokanci ne, wasu su ce waka ne, wasu su ce wato ainihin sihiri ne, babu abin da ba sa faɗa. To da ke nan dai ba su tsaya a kan abu ƙwaya ɗaya na sharrin da za su yi wa manzo Allah ta sama ba, ko kuma ƙage da za su yi Qur'ani ba. Allah ta yi rantsi ya ce maganar ku ba ta zo tsaye ba. To amma wata ran kafiran Makka sun je sun samu Al-Walid ibn al-Mughira, suka tattauna da shi a kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya addabe su, yana da yana ta da'awa ko mutane ta fasuna, mutane suna karba, in mutane sun zo za su shiga za su yi aikin haji, tunda tun zamanin jahiliya akwai aikin haji, yakan tare su yana musu wa'azi. To su kuma yanzu wani sharri za su yi manzo Allah baƙin da suke shigowa Makka a gaya musu su daina sauraron sa. To sai wasu daga cikin suka ce kai mu dinga mu ce mawaki ne, mawaki ne, kar a saurare shi. Am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raiba zan, su ce mawaki ne kawai mu jira abin da ya samu suna biga su zubiya da sauransu na halaka ya zo zai halaka a nan gaba, ai suna biga su zubiya masu tafi. Saboda haka suka ce a saura abin a faɗi haka. Sai Al-Walid ibn al-Mughira ya ce kai ba za su yarda ba, don abin da ya zo da shi nan bai kama da waka ba, Qur'ani bai kama da waka ba gaskiya. Ai mu Larabawa ne, mun san waka, mun san sajda'in waka, mun san kafiyan waka. Saboda haka waka daban, Qur'ani daban. Saboda haka ba za su yarda da ku ba, kun faɗi haka. Sai suka ce to mu ce boka ne, bokanci ya zo da shi. Sai ya ce musu a'a, shi ma ba za a yarda ba, domin ya san sajda'in boka ne irin yadda suke magana, kuma shi Muhammadu magana sa ba irin na boka ne ba ne, Qur'ani bai kama da bokanci ba. Sai aka babu ba fitan da wani shawara. Suka ce to mu ce mahaukaci ne, yana da taɓin kai. Sai ce a nan ma ba za a yarda da ku ba, ai akwai mahaukata a gari, an san irin yadda mahaukata suke yi, bai kama da mahaukaci ba kwata-kwata. Ku dai canja wani shawari daban dai, ku faɗi dai abun da wato hankali zai iya kamawa. Sai wani ya ce to ni na gano wani abu, kawai mu ce mai matsafi ne, tsafi yake yi, shi ya sa tsafi yake sai mutane suna imani da shi, kada yarda da shi matsafi ne. Sai ya ce eh to gara wannan dama-dama, domin shi tsafi a ɓoye ake abu ne wanda baya bayyana. To da haka sai ya ce to yanzu a je a ta cewa shi matsafi ne, matsafi ne. To kaga su kansu ba su tabbatar da abu guda ɗaya ba. Ba wani sharri ƙwaya ɗaya wanda za su iya suka haɗu a kansa. To shi ne Allah ta'ala ya ce lalle suna cikin magana wanda take mai saɓani, saboda ai babu gaskiya a ciki, ta gaskiya ƙwaya ɗaya ne, ƙarya kuma hanyoyi ne masu yawa. A cikin suratul haq Allah ta'ala ya ce wa ma huwa biqauli sha'irin qalilan ma tu'minu, Qur'ani ba maganar mawaƙi ba ne, kaɗan ne ma kuke imani. Qur'ani ba waƙa ba ne, kuma manzo Allah ta sama ba mawaƙi ba ne, bai yi kama ma da mawaƙi ba. Wala bi qawli kahinin qalilan ma tadhakkarun, kuma ba ainihin wato magana ce ta boka ba, kaɗan ne ma kuke wa'azantuwa, abin bai kama da bokanci ba. Sai Allah ya ce tanzilu min rabbil alamin, saukarwa ne daga Ubangijin Alamai. Wasu sun ce kafirai ne, suka ce kai abin da Muhammadu ne ya zo da shi waka ne. Sai Allah ta'ala ya saukar da wa ma huwa bi qawli sha'iri qalilan ma tu'minu, sai suka ce to bokanci ne. Sai ya ce wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkaru, daga duk abin da suka wayare a basu hanka. Sai Allah ya ce tanzilu min rabbil alamin, ai Qur'ani saukarwa ne daga Ubangijin Alamai, Allah ta'ala ne ya saukar da shi daga sama. Wane mutum a ce ya iya kirkiro Al-Qur'ani, inda wani zai iya kirkirowa da Larabawan sun kirkiro? To sai Allah ta'ala ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-wati fama minkum min ahlin anhu hajj, da zai kirkiro wata magana ya faɗa ya ce mu muka faɗa kuma ba mu muka faɗe ta ba, Allah ta'ala ya ce da mun masa mummunan kamu, shi ya murke shi da hannun dama ta karfi, kuma da mun yanke jijiyan zuciyarsa za mu balla ta. Ana balla wannan jijiyar da take rike da zuciya, shi kenan mutum ya mutu. Yace kuma babu wani a cikin ku zai isa kare shi daga wannan azaba, sai Qur'ani daga Allah ne. Muhammadu Aminu Shafi'i ya ce babu wani bayan, yace tunda dai Allah bai halaka manzon Allah ta sama ba, to ya nuna duk abin da manzon Allah ya zo da shi a Qur'ani daga Allah ne, bai kara harafi ko guda ɗaya ba. duk inda ya kara tunda Allah ya faɗa ta in ya faɗo wata magana ba mu muka faɗa bai ce muni za mu halakar da shi kowa na gani to sai kuma ba a ga wani tsuntsu daga sama ya zo ya cafke shi ya yi kata-kata da shi ba ya sako shi ƙasa ba ba ga wani zaki ya kullo daga jeji yana ta keta jama'a yana keta garuruwa ya zo ya same shi a majalisinsa ko a gidansa ya zo ya masa kata-kata ya halakar da shi ba duka babu wannan yace to wannan ya nuna Qur'ani daga Allah yake maza su bai ƙara komai a cikinsa wannan kawai ya isa kai imani to amma su kafirai suna nan suna cikin hayaniyarsu da fagauniyarsu kawai Allah ta'ala ce yufaku anhu man ufik yufaku anhu ana kauda man ufik wanda aka kauda shi daga shari'a anhu daga Qur'ani ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da ka duk wanda kaga bai imani da Al-Qur'ani ba to wannan an riga an kauda shi daga hanyar shari'a ya riga ya bata da zai dawo hanya ba amma duk wanda yake iya gane hanya amar kwatance ya gane to zai gane Al-Qur'ani magana sai ta Ubangiji ta'ala Allah ne ya saukar da ita kuma zai gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya aiko shi ba wai shine ya kirkiro wannan alqur'ani ba qur'ani ba ƙarya bane wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin qur'ani saukarwa ne daga wajen ubangiji subhanahu wataala wanda ya aiko mala'ika biyu da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da harshen larabci domin ya zama mai gargadi da shi haka ake gargadin mutane da shi har duniya ta tashi kuma inda aka saukar da shi a haka yake in ba da daga Allah da daga wani wuri ne ba daga wajen Allah ba da an caccanja shi kuma ba za a gane ba shekara 1450 sun fara sauka Al-Qur'ani shekara 1000 za ka kare shekara 13 a yi a kan hijira ɗin shekara 13 don a Makka shekara 13 ana sauka da Al-Qur'ani Madina shekara 10 to haka yanzu hijira shekara 1447 ka kare 13 ya zama na da 15 shekara 1460 har yanzu ba wanda ya iya jirkita Qur'ani nan ya canja shi mu zo mu yi ta karantawa wane mutum ai Allah ta'ala ya ɗau alƙawari ya ce inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alƙur'ani kuma za mu kare shi innahu likitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin habib so da haka qur'ani littafi ne gagarau wa innahu likitabun aziz gagarau ne bai wani bai isa zuwa da irin sa ba kuma barna ba ta zuwa ta gaban sa ko ta baya saukarwa ne daga mai hikima abun ya ko shine ubangiji subhanahu wataala tunda ba su iya canja shi ba a kai gaskiya daga Allah ne gaskiya ne kuma daga Allah ne so da haka in ka ga mutum bai imani ba dama kawai an haramta masa imani ne ba mai ganewa ba ne wani duk yadda kai ba zai ganewa kamar dabba yake ko ya fi dabba kana sai Allah ta'ala ce qutilal kharrasun an tsine wa maƙaryata masu ƙaryata Al-Qur'ani masu ƙaryata tashin alkiyama masu ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu cewa masu ƙarya su ce mawaƙi ne ko mai taɗin kai ne ko boka ne ko maƙaryaci ne ko babu tashin alkiyama ko ba wani hisabi ba azaba Allah ya tsine mu shine qutilal kharrasun al-khirasa asalinsa kaman shakka ne a cikin abu ko kunto haka sai zaka bari abu baka da tabbas akan su amma nan maƙaryata ake ne don abin da suke faɗa din a cikin shakkan su suke duk abin da suke faɗa ba su da yaqin to da haka an tsine wa masu ƙarya masu ƙaryata addinin musulunci masu ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalman qutila a zahirin fasaranta an kashe amma in dai Allah ne aka ce ya kashe to ya tsine ne ya ce qatalallahu al-yahudu qatalallahu al-yahuda wa an-nasara Allah ya tsine wa yahuda da nasara to duk wanda Allah ya tsine masa ya halaka ki kawai kenan to haka nan qutila ar-rasul ko qutila al-insanu ma akbar kaga tsine wa mutum kenan me yasa je zama kafiri zai ka kutila anan ma'anarsa du'ina an tsine masa haka malamin tafsiri suka ce al-kharrasuna kuma al-kazzabuna maqaryata wani mazu wa'azin turmin nan ne ko yanzu ka ne kuma babu su sosai ko sun san wa'azin turmi ma ba zuwa bakin kasuwa gita ba, aya daya mata fassara goma ko ashirin ko wani abu kawai tana ai ta fassara ji masu wa'azi. Kino ne ce wai ku tilal kharasu wai an tilo masu sai da karas. Masu sai da karas wai. Me ne fi mai sai da karas da Allah ne. Don an ce kharasu da kawai ya ce karas. Allah ya sauke. So ƙarya da ƙaryata addinin Allah mummunan abu ne. Saboda haka duk wanda yake ƙaryata addinin Allah to yana cikin kinuwa na Ubangiji subhanahu wataala. Sai Allah ta ce allazina hum fi zamratin, wayanda suke cikin magage sahu na suna mara fada. Wato ba su san ma inda suka dosa ba, ba su da alƙibla. Ba su da alƙibla. Shi kaburi wai mai alƙibla ba ne. Shi bai ce ya ne kawai. Ina ya zo, ya je san zai mutu yana da tabbas. To amma baya gina lahiran sa. Duniyan kawai yake ginawa. To ina ya dosa bai da alƙibla. Amma mumini shi yana da alƙibla. Yana yin addini domin ya san zai mutu don ya samu tsira gobe kiyama. Wannan shine babban burinsa, shine babban abin da ya sa a gaba. Rayuwa kuma lalura ne, dole ka nemi abinci don ka rayu. Ba kana rayuwa ne don ka ci ba, kana ci ne don ka rayu ka yi addini. To kaga su wayannan suna cikin kemuwa al'amarinsu, su ainihin kafirai. Amma musulmi kuma babu kemuwa al'amarinsu. Me yasa? Saboda Allah ya tsora su a kan as-siratul mustaqim, tafarki madaidaici. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani. Abana ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Saboda haka hanya ce guda ɗaya, ita manzo kuma yake bi, ita bayin Allah suke bi. Ala basiratin akan basira. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Saboda haka hanya ce mai ikkiya akan ta suke. Babu bautewa nan, ka kauce nan, kai nan har ma ka je ka fata. To kaga kana da alƙibla, in sallah kake ka san don me saka kake, azuminka don me ne, aikin hajjinka, sadakanka, ka san cewa ba wanda ya san tashi alƙiyama sai Ubangiji subhanahu wataala. Shi kaɗai ne ya san yaushe alƙiyama, alƙiyama za ta tashi. To amma wannan tambayar da suke suna tambaya ne na ƙaryatawa da na ibtilanci. Ayyana yawmuddin, wai yaushe ne ranar sakamakon, yaushe ne tashi alƙiyama ne, mana wai to ka kawo ta mana don izgilanci ne, ba wai don neman sanin lokacin da za ta faru ba. Amma ai Qur'ani ya faɗa babu wanda ya san yaushe za ta faru. Kamar yadda Allah ta ce yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah. Suna tambayan ka dangane da tashin alƙiyama, suna cewa yaushe ne za a tashi alƙiyama. Allah ta'ala ya ce ka gaya musu ilimin tashi alƙiyama yana wajen Ubangiji na, ba mai bayyana yaushe za a tashi alƙiyama sai Allah. Kuma sama da ƙasa wannan labarin ya musu nauyi, a ce musu ga ran da za a tashi alƙiyama. Yanzu da za a gaya mana a nan saura shekara goma alƙiyama ta tashi, kowa da jin daɗi rayuwarsa ta ƙare kenan, na shiga ruɗani. Kamar a ce maka nan da sati biyu za ka mutu, ai ka mutu kawai. A ce kana kirgar date ne na mutuwanka, kana kirgar kwanaki sauran wata shekara kaza har a dawo watanni ko kwanaki, sai dai a ga kana ta karewa, kana ta karewa har a ga ka daina fita, har a ga ka daina motsi, sai dai numfashi kawai har mutuwa ta zo ta ɗauke ka. To amma hikima ne na Ubangiji ta'ala bai bayyana mana ran da za mu mutu ba, ba wanda ya san yaushe zai mutu. Amma Allah ya sani, bai bayyana mana yaushe alƙiyama za ta tashi ba. Saboda za mu shiga rutu da tashi hankali, ƙila addini ma ibadan ma ta gagara, iyalanka su yi ta ihu ka kusan mutuwa sauran kwana kaza, a zo a cika gidan. To in ka mutu ma ba ana zuwa a cika ba, a yi ta kuka. To da za a ce sauran awa goma ka mutu, kaga kowa zai zo ban kwana da kai kenan, sai a zo a yi ta ihu kawai duk gari da ƴan uwa da kowa za a zo a cika gidan, a zo a yi ban kwana da kai za ka mutu. Wani kan a nan zai mutu ma, zai faɗi kawai. To amma hikima ta Ubangiji ta'ala sai aka ce a ɓoye, a ɓoye ɗin kawai. Saboda haka ɓoyewan kuma yana da muhimmanci, sai kai ta rayuwanka ta jin daɗi da ibadanka kwatsam kawai, sai ka ji ka lahira. Ba ya fi daɗi ba? Ya fi daɗi in ayyukanka masu kyau ne. Amma ayyukanka munana ne, kaga ka shiga uku kenan. To shi yasa kullum ka zama cikin shirin mutuwa, ka zama cikin shiri kawai, kar ka zama ba ka shiryawa. An ambaci mutuwa ranar lahira yawmuddin ne, ranar sakamako, saboda a ranar za a yi hisabi a yi sakamako. Kuma duk inda aka yi sakamako akwai hisabi a tare da shi, domin sai an yi hisabi ake sakamako. me bambancin hisabi da sakamako? Shi hisabi za a ware muna na daban, kyawawa daban, sai a zo kuma a tsora kan sikeli. In mummuna ya rinjaya, sakamakon mummuna, in kyakkyawa ne ya rinjaya, sakamakon kyakkyawa. Sau da haka yau mutiri shi ne ranar wannan sakamako, shi ne ranar lahira. To sai Allah ta'ala ya ba su amsa, ba tambaya suke ba da izgilanci. To sai Allah ya ce yau mahum alal nari yuftanuna, ranar da alkiyaman za ta tashi su yuftanuna, ana azabtar da su alal nari a kan wuta. Wato a ranar za a gan su a wutar jahannama. Ana fitinar da su, ma'ana sa yu'azzabuna wa yuharraqun ko wa yuhraqun, ana azabtar da su kuma ana kona su. Shikenan, kamar mutum ya ce yaushe ne za a tashi alkiyaman ne na izinata ta a yau na ranar kana cikin wuta, ana nan ana babbaka ka da wuta, shi ne amsa kawai. Zaman da zina kafaru an layi ba su kul bala wa rabbi da tuk a kunna kuma da tunabba unna lima ya za a tashi, kuma sai an baka labarin wannan abin da suke faɗa, izgilancin da kake yin nan za a baka labarin. Ka ga wannan shi ma kana tambayar tashi alkiyama ko kana izgilanci, kana mai da abun abun ba. To ranar da alkiyama za ta tashi za a ganka ana babbaka ka da wutar jahannama, ana kona ka, ana azabtar da kai, sai aka ammaci konawan da fitina. Yuftanun, ana jarraba ka, ana saukar maka da fitina da bala'i, shine azaba, wato ainihin ta wutar jahannama. Kamar yanda ake azabtar da karfe in ana son a kera wani abu da shi, ko ana son a cire tsatsansa, ko zinari a dinga kona shi da wuta domin a kera shi, to haka za a dinga kona wanda bai imani da ranar lafiya ba. Sai Ubangiji ta lace zuku fitnatakum, sai mala'iku masu gajin wuta zabaniyawa sai su ce zuku ku ɗanɗani fitnatakum, fitinarku, ma'ana sakamakon fitinarku shi ne ku ɗanɗani azaban da ake muku a wuta da kuma kona ku da ake da wutar jahannama. Hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun, wannan shi ne wanda kuke gaggawa, da kuke cewa wai a kawo muku azaban mana, azaban ya zo mana. To gashi nan ya zo, Allah yana azabtar da ku, kuma ya ce ku ɗanɗani wato ainihin wannan azaba da wannan kokona ta wutar jahannama. Wato su kafirai da yake ba su yarda da tashi alkiyama ba, tun a duniya suke son a saukar da azaban ma, su suna ga kiyama ma ta yi nisa, yaushe za su iya haƙuri? Wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin. A cikin suratu Sa suna ta wa qalu rabbana ajjil lana hitana qabla yawmil hisab, sai ya Ubangiji muka ka kawo mana ribon mu, inda kafirai a kawo musu nasu ribon na azaban tun a duniya kafin ma ranar hisabi. Wai a duniyan to a saukar musu da azaban mana a duniya su kanta, sun gaji da gafara sa ba su ga kaho ba. Ka ga wannan izgilanci, to Allah ta'ala kuma bai sa hakan din ya sa ya saukar musu da azaban lahira ba, sai dai dan dana musu duniya da wata azaba daban a duniya. Kamar yadda kuma suka faɗa cikin suratul anfal, wa qalu wa izqalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik fa'dir alaina hijaratan min as-sama' aw ijina bi azabin alim, suka ce ya Allah idan wannan abinda Muhammadu yake faɗa gaskiya ne, cewa akwai tashin alkiyama, akwai wuta, akwai aljanna, akwai kaza kaza, in dai gaskiya ne suka ce to a musu ruwan duwatsu daga sama, ko a zo musu da azaba mai ratani, a musu ruwan duwatsu ko ruwan wuta daga sama. Amma duk da haka Allah bai biye musu ba, suka gama duk abin da suka gama ya kyale su, sannan a ƙarshe dai ya halakar da su, kuma za su shiga wutar jahannama. So da haka duk abin da aka faɗa na abubuwa na azaba rana na alkiyama gaskiya ne, maganinsa kawai ka yi imani, ka ji tsoron Allah, ka kyautata ayyukanka, ka fifita lahiranka a kan duniyanka. To kai in ka mutu gaba ta kai ka, kana mutuwa ka huta da rikicin duniya da matsaloli, amma baka riƙe addinin ka ba, kuma to wahalar da zaka shiga kuma sai ta fita duniya. Allah ta'ala ya tsare mu da tsarewansa, Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shawaba tambaya sunan da Allah musalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وارضنا بفضلك عمن سواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.